بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan safiya ta ranar juma'a yau 8 ne ko shawwal ya kai 8 8 ga watan shawwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 28 ga watan 4 shekara ta 2023 wannan shine zama na biyu a madarasi na uku kenan a cikin litafin ad-durusul muhimma لعامة الأمة نبب مالمي شيخ عبد العزيز ابن باز الله يجزاه خير رحمه جيا من غما كاو شروط لا اله الا الله ne ko daga zaka mun ya kawata mu tashi a wurin da malai yace waqad jumi'at halihil waqad jumi'at fil baitain al atiyain an dunkule wato sharuɗan nan guda bakwai da muka karanta a cikin waɗannan baitoci guda biyu masu zuwa kamar haka shine ilmun yaqinin wa ikhlasin wa sidiquka ma'a muhabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida saminu hal kufran minka bima siwa al ilahi min al ashiya'i kan kulliha naga ne ko mala yace hakika a cikin wadannan baitoci zamu ga dunkule wadannan sharuɗa guda bakwai na farkon shine ilmun kamar inda muka kawo shi a baya na biyu yaqinin na uku ikhlasin sannan sai na hudu shine mene sidiquka gaskiyarka da lakai aka ce as-sidiq al-munafi lit-tarko lit-kadhib ma'a muhabbatin ita ce ta dawa nana ta biyar warai wanqiyadun shine na shida wal qabuli na bakwai wal qabuli laha to shine ce wazida an ƙara saminu ha na takwas din su ya zamto shine al-kufrani butul cewa kafir ce ba duk wani abu wanda ba Allah ba da karban Allah madaukakin sarki an ƙara ta amma malamai suka ce wannan ƙarin na 8 din nan kusan dai yana cikin na 7 din yana cikin alqabul idan ka karbi wani abu to ai ka bar wani an fahimta ko to amma dai sun ƙara shi saboda ƙara ƙarfafa ne shine alqabul minka siwa ilahi wato ka butul ce ma duk wani abu wanda ba Allah ba wa man yakfur bi taguti kenan wa yu'min billahi to sai mallai ce ma bayanin shahadatu anna muhammadar rasulullah da kuma shaidawa tare da bayanin tabbatar da shaidawa babu abun a shaidarwa da tabbatar mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah wa muktabaha abinda ko ke tabbatar da cewa muhammadar rasulullah abinda idan kai sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar masa da takadancin sa shine shi kuma na farkon su tasdiquhu fi ma akhbara ga gaskata annab sallallahu alaihi wasallam fi ma a cikin dukkan wani abu wanda ya faru a baya ko wanda yake faruwa a lokacin ko wanda zai faru a gaba matukar dai akhbara annab sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa ya bada labarin wasu abubuwan da sun faru a baya kafin zuwansa to ana buƙatar duk musulmi ya gaskata wannan ya bada labarin wasu abubuwa da sun faru a lokacin sa kamar daukar sa akai shi sama ya amshi sallah a cikin dare sannan kuma ya bada labarin mutuwa da tashin alkiyama da kwanciyar kabari da hisabi to dukkanin waɗannan dole in dai zaka tabbatar da manzanci Allah sallallahu alaihi wasallam baka yadda shi manzo bane har sai ka gaskata shi a cikin duk wani abu da ya bada labari wa ta'atuhu sanna ai masa biyayya fi ma amara a cikin abin da ya umurni da shi in an ce ta'a shine a sa mutun yayi wani abu ko a hana shi duk yana cikin ta'a sannan wasi na bu manaha anhu wa zajar da kuma nisancan duk abin da naha anhu yayi hani ga barin sa yace a bar shi wa zajara kuma ya tsoratar misali ai ya hana shirka ko ka sai a nisanci shirka wa zajara ya tsoratar game da zina kaga sai a nisanci mene yin alfasha wa Allah ya ubadillah sannan kuma da dai kada abauta ma Allah madaukakin sarki illa bima shara'ahu Allah faci sai da abinda Allah ya shar'anta azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam da manzansa tsira da amincin Allah sabbata a gare shi malai yace thumma bayyana li talibi daga nan ne kuma sai a bayyana ko aka bayyana ma mai neman ilimi baqiyatu arkanil islam al khamsa sauran rukunnan musulunci guda biyar mun shafa dan an ce rukuni arkan jam'i ne na ar-rukun in an ce ar-rukun shine janibul shay' al-aqwa bangaren wani abu mafi karfi wanda in ba shi wani abu baya tsayuwa kaman turaku wannan rumfan da muke karkashin ta inda ba waɗannan filas din da suka rike ta ai ba ta tsaya ba haka ne ko to kenan waɗannan karafunan su ne rukunnan wannan rumfa din to musulunci ma yana da rukunnai guda shida ai guda biyar ko waɗanda idan babu su ko babu ɗaya daga cikin su to musuluncin mutum baya tabbata na farkon su wahiyar sala ita ce salla wa zakati da zakka wa sawm ramadana da azumin watan ramadana sannan kuma wa hajj baitullahi alharam da ziyartar dakin Allah mai alfarma me yasa ake ce masa mai alfarma saboda ba a kashe wani abu a cikin sa ko Allah ta'ala ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shige shi ya zama mene amintacce ba a farauta a cikin sa da makamantan su ga kuma alfarman da yake da shi na lada na ibada a ciki sallah daya a Madina lada nawa ne wanda ya sallah daya a Madina lada nawa ake ba shi haramin Madina lada dubu fiye da lada dubu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdal yafi kaga ba ma daidai ba kenan ya haura lada dubu kenan wanda ya sallah a wurin da ba nan ba indai ba Baitul Maqdis ba shi kuma lada 500 ne Jerusalem an gane wanda ya sallah a Madina sai wanda ba a Madina yake ba ko ba a Makka ba ba a Jerusalem ba sai ya sallah dubu kafin ya cin masa wanda ya kuma a Makka shi kuma yana da lada na dubu ɗari sallah ɗaya a haramin Makka yana daidai da sallar shekara 54 na ɗan Najeriya sallah guda ɗaya a zahar ɗinki kadai ko juma'ai ko nafila ce malamai sun ce tana da wannan daraja amma ka yi mamakin wasu su je kuma su yi ta wasa da sakaci Allah shirye mu Allah ta'ala ya sa sharaɗin ziyartar ɗakin Salimani sata'a ilaihi sabila ga wanda ya samu iko ga yin haka ɗin domin ba dukkan musulmi ne za su samu wannan damar ba kuma hakan baya nuna aibi a musuluncinsu an fahimta hakan baya nuna aibi a musuluncin mutum kuma baya nuna mutum ba zai sami rahama ta Allah maɗaukakin sarki ba bal wasu ma ba su je ba amma Allah zai ba su matsayi da darajar da ya fi na wasu wanda suka je gwargwadon niyyarsu da kyawun ayyukansu wanda bai taɓa zuwa ba Allah ya ba shi ikon zuwa wanda kuma suka je Allah ya sake mai da su so mun kalli wannan gabobin da muka karanta musamman ga inda malai magana akan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbatar da cewa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mu kirga shi kuma sharuɗa nawa ya kunsa na farko shine tasdiquhu fi ma akhbara mun samu ɗaya ko wa ta'atuhu fi ma amara wasinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada illa bima shara'ahu Allah azza wa jalla wa rasuluhu sharuɗa na hudu wannan sharuɗan babu wanda zai tabbatar da cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne face sai ya cika waɗannan sharuɗan malamai suna cewa yanda ya zama wajibi a kadaita Allah da bauta kun san dai ba a bauta mu kowa in ba Allah ba to haka nan ba ake kadaita Annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayya duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wani ya saba masa to dole ajiye na wannan mutum a dauki na Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu to wannan shine abin da kusan waɗannan kalmomi suke hukuntawa sannan kuma kaga yana kore bid'a a cikin wannan dan an cewa Allah ya ubada bala abauta mu Allah ba sai da abin da shi ya shar'anta wanda ko yake bid'a kaga yana kirkiran abin da shi ya daukan makansa ne an fahimta ko cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbatar da jakadancin sa Allah ta'ala ya tabbatar masa da wannan shi yasa malamai suka kawo wa ma arsalna min rasulin illa li ta'a bi idnillah Allah ya ce da tsaiba mu taba aiko wani manzo ba face dan ai masa da'a da izinin Allah kaga kenan yi masa da'an asali yana nufin yi ma Allah ta'ala da'a ne sannan kuma rashin yi masa da'a yana nufin butulce ma Allah madaukakin sarki dan haka duk wanda ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to yana nufin ya mika wuya ga dukkan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da wanda ya masa dadi da wanda bai masa dadi ba shi yasa Allah ta'ala ma ya sa sharadin imani Allah ya karbi mutu a matsayin mumini daga cikin sharuddan shine idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci akan wani abu ba wai ka mika wuya ba a'a imanin ka ma ba zai tabbata ba har sai idan ka ji baka jin wani kaikayi a cikin ranka akan hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar haka Allah ta'ala ya faɗa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim mene harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ina rantsuwa da ubangijinka kowane ne mutum bai yi imani ba har sai sun sanya ka kai ne mai yin hukunci akan abin da ke gudana tsakanin su na yau da gobe kasuwancin su ne auratayyan su makwabtaka gado menene duka Allah ta'ala ya ce sai sun sa kai ne mai hukunci sannan ni Allah zan kalle su a matsayin mutane masu mutunci wanda suka yi min biyayya to bayan haka an kai hukuncin ma ba su tsira ba thumma la yajidu fi anfusihim harajan har sai an waye gari ba sa jin wani kunci a cikin ransu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita a cikin hukuncin da kai wa yusallimu taslima kuma ba za su tsira ba har sai sun mika wuya asalin mikawa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito sai ga sayyidina Umar ko daga cikin sahabbai yana karanta at-taura ko injila sai yake cewa kalli wani sashin maganar su wannan magana tasa ta dace da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ma'ana kaga abinda yake faɗa yana jingina shi ne zuwa ga ma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi din na shari'a sai wani ya ce masa shin ba ka kalli fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana duba sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fuskar sa a gintse a cikin damuwa fuskar sa ta yi ja kamar yadda suke cewa sai yake ce masa sayyidina Umar radiyallahu anhu yace law kana akhi Musa hayyan ina maka rantsuwa da Allah da a ce dan uwana Annabi Musa zai kasance a raye ma wasi'ahu illa tibai ba abinda zai wadatar da shi ya samu rahmar Allah har sai yayi min biyayya to kaga wannan Annabi ake fada kuma hakan zai tabbata har a nan gaba sabili da lokacin da za a zo a saukar da Annabi Isa dai lokacin da zai sauka ya kashe masihin dajjal kamar yadda hadisai suka nuna a ƙarshe lokacin sallah zai yi idan lokacin sallah yayi za a umurce shi da yayi limancin sallah amma ba zai yi ba zai umurce wani wanda yake a cikin wannan al'umman ne limanci shi ya shiga a matsayin mamu kaga wannan yana nuna fifikon shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan na sauran annabawa da suka gabata ina fata mun fahimci wannan to da wannan cewa wa Allah ya ubada Allah illa bima shar'a cewa ba za a bauta ma Allah wani kin sarki ba sai da abinda Allah da manzonsa suka shar'anta wannan yana nuna ba a yin addini da san rai da bid'a ba a yin addini da san rai mutum ya zaɓi abinda ya masa daɗi ya yi ya kuma zaɓi wanda bai masa daɗi ba ya ajiye sannan kuma ba a kirkira saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abubuwan da sun wadatar da dukkan wani wanda yake neman wani abu da zai je wurin Allah da shi in dai abinda Allah zai amsa ne to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya zo da shi kuma ya fada a cikin hadisi ingantacce yana cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun haka ne ko a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar hadisi na 2697 da Imam Muslim a hadisi na 1718 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya fada ya ce duk wanda ya farar da wani abu wanda ba mu muka sa shi ba to ya sani cewa Allah ya maida masa da wannan abun ba zai amsa ba a wata riwaya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu duk wanda ya kuskure je ya kage wani aiki wanda ba mu muka sa shi ba a riwaya Imam Muslim shi kadai kenan yace fa huwa raddun to an mayar masa da wannan aikin nasa Allah ba zai amsa ba kwata kwata to wannan kuma idan mutun yaje lahira ba amshi aiki ba ai an tabe an halaka ko ba haka bane Allah ta'ala yace wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba amma gaba sai yace mene tasla naran hamiya wasu fuskoki a ranar alkiyama kaskantattu ne Allah ka tsare mu in an ce fuskoki ana nufin mutane tunda in fuska ta shiga wuta ai jiki ma ya shiga to Allah ta'ala ya ce amma in ka gansu a duniya amilatun sun fa yi aiki ba zama suka yi ba nasiba kuma sun wahala wurin yin aikin amma sai Allah ya ce za su shiga wuta mai kuna ne ya haifar shine ba a yi aikin don Allah ba ko ba a yi aikin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba to wannan kaga yana daga cikin abin da ya kamata dole a kiyaye shi kar a zo a ce ai abu yana da kyau kyan shi shine hujja idan akwai hujja da ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan abin a to shikenan ko duk duniya bai musu kyau ba kai yayi kyau a wurin Allah ka tsira amma duk abin da za a zo a ce ai yana da kyau za a yi shi kaza ai taron bikin kaza ayi kaza ayi kaza kuma a ce yana da kyau a'a da yana da kyau da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama yana cewa duk wanda ya zo da wani abu ya ce yana da kyau a addini kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da wannan abun ba kuma ya ce wannan abun ibada ne to yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci al'umman nan akwai abun da bai gaya musu ba kenan kuma haka ne tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar Hajjatul Wada sai da ya tambayi sahabbai ya ce fa hal ballagtu shin na isar da abin da Allah ya dora mu suka ce hakika ka isar ya kuma ce Allah ya zama shaida domin wani ya zo ya ce aka ce to wannan abin da kace ibada ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zai ce a'a to me yasa kake ai yana da kyau ne a'a yana da kyau ya akai ka sai yana da kyau ga wanda ake ma wahayi bai koyar da shi a matsayin ibada ba ku rike muna cewa a matsayin ibada saboda bid'a bata shafi abubuwan da basu jingina da ibada ba wani yana cewa to kuna hawa jirgin sama ku je maka ai bid'a ne a'a wai gaya maka cewa hawa jirgin sama ibada ne ai ba wanda yace da wanda ya tafi a mota ko wanda ya hau jaki da wanda ya hau jirgi wani na cewa mai jirgin sama ya fi lada ko makamancin wannan ina fata mun gane wannan wasa'il ne hanyoyi ne aka samu na sauki ina fata mun gane bai zamto ibada ba da zaka dauka ka ce yau duk wanda ya hau jirgi ne yana da lada 10,000 to kaga ka mai da shi ibada sai ka kawo dalilin da ya samu wannan ladar da shi kuma ba za ka iya kawowa ba amma dan kai amfani da shi ka kalli TV a ce sahabi ma bai kalli TV ba kai bid'a waɗannan wasa'il ne wace maka wanda ya kalli TV gidan da babu TV ya an yi zunubi ina fata an fahimci magana to duk abin da bai jinginu da ibada ba ba a kiransa bid'a waɗanda abubuwa ne na rayuwa wa sakhara lakum ma fil ardi jami'an minhu Allah ya sauƙaƙe muku duk abin da ke ban ƙasa in ka amfani da shi ta wurin ibada to wannan kana iya samun lada haka kamar yadda mutum ya amfani da shi ta wurin sabon Allah yana iya samun zunubi amma shi a karan kansa bai zama ibada ba Allah ya samu dace Annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda yazo duk lokacin da yazo zai ma mutane hudu bai kan ce amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah lalle mafi alkhairin magana shine littafin Allah wa khairal had wa khairal huda mafi alkhairin shari'a kuwa huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ita ce shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura sune abubuwan da aka kirkire su a cikin addini wa kullu bid'atin duk ko abin da aka kirkira a addini aka ce ibada ce dalalatun to a wurin Allah wannan abu yana matsayin bata ne inda kamar yanda yazo a hadisin Jabir dan Abdullahi daga Imam Muslim wanda hadisi ne ingantacce to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar saboda ya san idan lokaci ya tsawaita dole za a samu su kirkira a cikin addini mun fahimta ko ya san dole wasu za su zo su yi kirkira za su zo su yi bid'a din kai ba ma anan ba har sai da ya ba sahabbai labarin cewa mu dinnan muna nan zuwa kuma za a samu wanda za su sassaba mishi kamar yadda su sahabbai ke tsananin yi masa biyayya to wasu za su zo su kuma suna saba ma umarninsa shi yasa hadisin al-irbab ibn sariya Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada musu yace da su innahu man ya'ish minkum ba'di duk wanda yayi tsawon rai a cikin ku bayana fa sayara ikhtilafan katira to zai ga sassabawa mai yawa zai ga sassabawa zai ga yanda ku kuke min da'a kuna karban umurni na to wasu za su yi ta saba ma wannan umurnin kuma sabawa mai yawa sai yace to in kun ga haka a matsayina na manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ga hanyar da za ta fitar da ku shine fa alaikum bi sunnati ku yi riko da shari'ata ku yi riko da shari'ata sunna duk wani abin da na faɗa muku na ce ku rike shi mai kyau ne ku rike duk wani abin da ku ga na aikata mai kyau kuma ku aikata shi duk abin da kuka ga an yi a gaba na ban hana ba ita ma sunna ce domin da laifi ne da na hana shi da haka ku rike duk abin da kuka ga ina yi na magana da aiki da kuma shiru akan abin da aka yi a gabana wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin da kuma sunnan waɗannan khalifofi na guda hudu shiryayyu wanda za su biyo bayana khalifofinsa kuma surukansa waɗannan khalifofi guda hudu sune suka fi kowa daraja a cikin musulunci a mataki na farko in ka cire sayyidina abubakar a ɗaiɗaiku shi ya fi kowa sannan kuma in kana ɗaukan jama'a tawaga to waɗannan mutane hudun farko abubakar umar usman da ali radiyallahu anil jami' su ne suka fi kowa matsayi da daraja a cikin musulunci kuma dukkaninsu surukan annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya aura daga gidan mutane biyu a cikinsu kuma ya ba guda biyu a cikinsu aure haka ne suwa ya aura a gidajensu abubakar radiyallahu anhu sai wane sai umar waɗannan wa aka auro a gidan sayyidina abubakar sana aisha masha Allah umar fa hafsa so sai kuma suwa ya ba aure ali da usman amma kamata yake ce usman da ali kin gane yawa in za a kawo su ana kawo su ta matsayinsu ana fara faɗin ba a gabatar da wani akan sayyidina abubakar ba a gabatar da sauran akan umar sannan kuma ana gabatar da usman akan sayyidina ali wannan akida ce mai zaman kanta dan bar wanda ke ciki musamman ga ƴan shi'a tana da yawa kun fahimta ko yawa to haka suke zuwa kun san girmamawa mu ga sahabbai girmamawa ce da bata da iyaka sai inda Allah ya tsaida ta saboda asalin matsayinta a musulunci to annabi sallallahu alaihi wasallam yace tamassaku biha ku yi riko da shari'a na kar ku sake wa abdu alaiha bin nawajidi ku rike ta da haƙoranku tamau wato yana nufin ku kankame duk abin da shari'a na ne ita ce hanyar tsira in kuka sake ta za ku samu akasi Allah ka tsare mu daga sauka akan sunna wa iyyakum wa muhdathatil umuri yace na hane ku akan ku yi riko da abin da suke kagaggu ne fararru a cikin al'amarin addini fa inna kullu muhdathatin bid'a domin dukkan wani abu da aka kirkire shi a addini bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkan wata bid'a kuwa bata ce wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah suka fitar da shi hadisi ne ingantacce a takaice hadisan da suka yi magana akan tabbatar da jakadancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa kwarai da gaske wanda lokaci ba zai bar mu kawo su gaba ɗaya ba amma dai a takaice tabbatar da jakadancin sa wannan yana ciki abinda muka faɗa a dunkule ka rike shi a ranka na farko gaskata shi akan duk abin da ya bada labari ko sannan kuma na biyun su ne yi masa da'a ko a cikin duk abin da ya umarni da nisantan duk wani abu da ya hani kuma ya tsoratar sannan karka kuskura ka bauta ma Allah da wani abu sai abin da shi ya ce ga yanda ake da shi dalilin da yasa ka faɗi wannan shine duk wata duk ita bauta tauqifiyya ne bauta ba wanda zai ce ayi sallah ko ayi azumi ko ayi kaza dole sai an samu nassi akai ina fata an gane ba kaman fiqhu ne da ake ishe hadi ayi kiyasi ba in dai za a ce wannan abun bauta ne a bauta ma Allah ayi kaza to duk abin da za a ce bauta ne dole akwai nassi akan wannan abu ina fata mun fahimta dole za a samu nassi to nassi kuma dole zai zo ta fuskar ta hanyar wahayi ne ina fata an gane wannan ko to Allah ya ce muke mu gaba ta gaske da yace akai bayani ga dalibi wato sauran rukunan musulunci guda biyar ya ambace su yace na farko ita ce sallah wannan kuma ita ce mafi girma abinda aka gina musulunci akan ta bayan tauhidi daga kalmar shahada sai sallah wato wata hujja ce ta gaskiyar imanin mutum duk wanda kaga yana tsaye da sallah to yana da gaskiyar imani kuma za ba mutum ba zai taba nagarta ba sai ya iya tsaye da sallah saboda inna salata tanha anil fashai wal munkar an gane wannan ko sallama da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi mai asalin ban sha'awa game da sallah da kuma tsoratarwa game da barinta yace man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyama duk wanda ya kiyaye sallah menene kiyaye ta mun fada ajiya yin ta akan lokaci ko da yin ta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to annabi sallallahu alaihi yace duk wanda ya kiyaye sallah za ta zama masa haske a rayuwarsa da kuma kan sirati yawma tara almu'minina walmu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim gabban alola da na sujada su ne suke haske akan al'arshi wa burhanan kuma za ta zanto mutum hujja na shiga aljanna mala'iku sun zo da recording din cewa kayi sallah yadda ya kamata sallah ta cika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farko abinda za a yi wa mutane hisabi akan ta ranar alkiyama shine sallah idan ta yi kyau to komai zai sauki to in ta yi kyau an samu hujjan da Allah zai yafa sauran ayyuka domin babu wanda sallarsa za ta yi kyau a duniya kuma katar da shi ya zo da wani abu wanda zai hana shi shiga aljanna ranar alkiyama matukar yana da imani Allah ka ba mu ikon tsare ta shi yasa muhimmancin ta a musulunci yake da yawa kun ga duk wata shari'a duk wani abu na shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasa malaika jibril ke saukowa ya faɗa mishi kamar abin da ya shafi jinin al'ada na mata yace wa yas'alunaka anil mahid ko suna tambayan ka game da jinin al'ada da sauransu Allah ce kul huwa adha ce ne da su kaza ga amsa jaririn wata wa yas'alunaka anil ahilla suna tambayan game da jinjirin wata kul ce da su kaza an gane ko wa yas'alunaka ma za yunfikuna suna tambayan ka me za su ciyar kul ka ce da su kaza amma da aka zo batun azumi ma kansa sha ramadan alladhi unzila fihi alquran faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda ya halarci watan menene ma'anar halartan watan wanda watan ya zo masa yana musliman mu'afa sahihan ko muqima wanda na farko watan ya riske shi yana musulunci an gane ko na biyu kuma shekarunsa na balaga sun kai sannan na uku sahihan yana mene mai lafiya malamai suka ce macen da ke cikin jinin al'ada ta shiga cikin sahun marasa lafiya a wannan fassara sannan muqiman kuma mazaunin gida domin matafiyi Allah ya ce fa'idatu min ayyamin ukhar ya rama a wasu kwanakin na daban to shine man shahida wannan shahida din ma'anarsa kenan ina fata mun fahimci wannan to dan haka malaika jibril ya sauka digiya ga manzon sallallahu alaihi wasallam magana azumin watan ramadan haka na aikin haji ma kansa da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ce da shi alhajju ashhurun ma'lumatin wato aikin haji wasu watanni ne sanannu kididdigaggu an san su to amma da aka zo batun sallah fa me ya faru Allah ta'ala da umarni aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙasa gaba daya shi aka gayyace shi aka ce zo sama subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu lidurihi min ayatina to idan har sallah zaka sa a dauki annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙasa a haude shi sama kai ba sai an ga maka girman al'amarin ta ba an fahimci wannan ko ko shi ne abinda malamai suke magana anan kuma gashi a wannan hadisi da yake karanta muku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake ya ce za ta zamto masa haske hasken nan yana iya yiwa a rayuwa domin zuwa sallan kadai in ka kama hanya zaka je masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce ka ka rinka roƙon haske akan game da ita Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi qalbi nura wa fi kala nura 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 waja'al hasse da aka ce waja'alni nuran ni kaina ka sani in zama haske menene ma'anar in zama haske ma'ana in zamto alkhairi ga wasu wanda ba ni ba kenan yannan fa duk zafa ka je kai sallar ne baka ba riga kai ba to shi yasa sai ya ce duk wanda ya tsare ta lalle zai ramto yana da hujja na shiga aljanna kuma yana da kubuta tsira a ranar alkiyama Allah ka samu a cikin su sanai ce wa mallam yahfid alaiha duk wanda bai kiyaye sallah ba lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun ba zai zamto yana da hasken nan da hujja da kuma tsira a ranar alkiyama ba wa kana yawmal qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay bin halaf tabija wala Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda bai tsara sallah ran alkiyama idan ka neme shi zaka tadda shi tare da su qaruna ne da fir'auna da hamana da ubay bin halaf halaf wato shugaban masu cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam Ahmad ya fitar da hadisin hadisi na 6576 kaga abun kula ne wannan kwarai da gaske haka nan Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Su'ubul Iman wanda Ibn Hibban ya inganta hadisin hadisi na Abdullah ibn Amr Allah ya kara yadda a gare shi wala Abdulaziz ibn Baz Allah ya ji kanshi da rahama ya ce hadisi ne wanda isnaduhu hasan isnadin sa hasan ne ma'ana hadisi ne dai wanda ya inganta al'amarin sallah ba karama bace in mun ce ita kadai za mu yi magana akai gaskiya zai zamto duk wanda ya lokacin sai ya kare gaba daya dukkan akanta zamu yi magana saboda haka ita ce rukuni ta nawa a musulunci na'am ta biyu ita ce rukuni ta biyu rukuni na uku kamar yadda malaka kawo shine mene zakka Allah ya muku albarka az-zakat shine yin zakka wannan kuma zakka yar uwar sallah ce a cikin littafin Allah duk kusan da zaka ji Allah ya faɗi zakka to zaka ji ya kawo maganar sallah gaba ka dan galibi zaka ji zakka na goya mata baya saboda sallah tsarkaka ce na imani na ruhi zakka kuma tsarkaka ce ta dukiyar da ake rayuwa da ita a bangasa kun fahimci maganar kamar yanda sallah ke tsarkake ruhin mutum yayi kyau to haka ba da zakka ke tsarkake dukiya ita ma ta gyaru ta yi kyau a bangasa duk wanda ke fitar da zakka sai kaga rayuwarsa tana albarka fiye da na wanda baya fitar da zakka ko da zai zo ya wayi gari kudin ya tafi babu kudin kaman da ko ba kudin a hannun shi to sai kaga albarkar rayuwar da hasken ba ɗaya yake da na wanda baya yin zakkan ba ina fata an fahimci wannan zaka tadda albarkan da Allah zai masa a ƴaƴansa a lafiyar jikinsa kansa ba za ka taba hada shi da wanda shi Allah ya bashi dukiyar kuma bai yi zakkan yanda ya kamata ba dan haka yasa Allah madaukakin sarki yake gwama zakka da sallah wanda zakkan nan tsarkaka ne ga mutum tana tsarkake masa zuciyarsa a farko zuciyarka in kana bada zakka yanda Allah yake so wallahi zaka rinka jin dadi da ni'ima a cikin ranka ka ba mutum abu kaji ya ce Allah ya saka da alkhairi ba abin da ya kai wannan dadi kaga wani yana cikin tsanani ka miƙa mishi ya shiga cikin walwala kuma a ce wannan dan uwanka ne musulmi kuma annabinka ya saka kuma kai kuma za a je ran alkiyama a baka ladan abin da kai ba abin da ya kai wannan dadi ina fata an fahimci wannan to wannan kaga kira ne ga waɗanda Allah ya ba su dukiya a cikin mu su rinka fitar da zakka kuma su fitar da shi yanda Allah ya ce ma'ana yanda Allah ya ce kada a zo fitar da zakka ai kwauro a ki fitar da ita gaba daya yanda Allah ya faɗa kar ka manta wannan ubangijin da ya ce ka fitar shi fa ya baka idan da kake gani da shi ya baka kafar da kake tafiya da ita numfashinsa kake shaka abincinsa kake ci yau da Allah zai ce mu raba dukiyar mu gida uku mu riki kashi daya mu bada kashi biyu matsayin zakka wallahi adalci ya mana ya ma tausaya mana kai da Allah zai ce duk shekara duk abin nan ka mallaka gaba ɗaya mu rabar mu sake neman wani wallahi ba za mu iya biyan Allah ne imomin da ya mana wallahi ba za mu iya biya ba to ballantana a zo a ce kawai kashi ɗaya cikin 40 kuma ya gagara wanda ya samar da kai daga rashi kuma da yayyo kai baka lafiya da komai yayi ka musulmi ma'anan yayi ka musulmi kuma ya tanada maka aljanna fa kenan in ka gama nan gidan zaka je kuma ka shiga wata ni'imar da bata yankewa ba ma a ce dan adam ya kasa yi ma Allah irin wannan kyautatawa ya kamata mu ce ji kunyan Allah kuma ya ji tsoron sa so wannan shine malamai suka ce zakka tana tsarkake zuciya tana tsarkake kuma dukiyar kanta kuma tana zanto albarka ne ga mutun da dukiyarsa gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin hadisin Imam Muslim hadisin Abi Huraira hadisi da 2588 yake cewa ma naqasa sadaqatun min mali babu wata dukiya wanda zakka ya naqasa ta babu ita babu dukiyar da ake sadaka da ita kuma ta zo ta lalace ta balbalce bata wannan dukiyar babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wannan wato asalin alƙawari ne na Allah madaukakin sarki sannan kuma a zakkan nan kamar yadda muka sani kadan ne ake karba daga cikin dukiyar da Allah ya ba mawadata duk wanda bai da wadata Allah bai dora mishi ba kamar yadda ba dora mu wanda ba zai iya zuwa aikin haji ba wanda bai da wadata sai aka yafe mishi kuma musulmi ne kuma yana da ladansa to amma wanda ya wadata ana so a koya masa ciyarwa da taimako da ƴan uwantaka sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda ake wannan zakka din duk da suratul tauba ta zo ta gaya mana mutane takwas da ake ba su zakka wanda an je can za a gansu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗanda ake ba zakkan ne zanto mabukata ne mabukata ne kada a je a ta ƙara wa mai ƙarfi ƙarfi wanda yake da ƙarfi shi ma kamata ya fito da nashi a hada a ba mutane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce sadaqatan ita zakka wata sadaka ce wanda tu'khadhu min aghniyaihim ake karbanta daga mawadatan cikin mu al'umma musulmi fa turaddu ala fuqara'ihim a maida ta zuwa ga wanda suke mabukata talakawa kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar da shi a hadisi na 1996 da Imam Muslim a hadisi na 16 hadisi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara asalin wato yadda a gare shi sai rukunin mu ta hudu a takaice shine wanne as-siyam Allah ya muku albarka azumi abu ne wanda Allah ta'ala ya farlanta shi wannan kan ma ai ba mu dade da fita a cikin sa ba haka ne ko haka ne ko to dan haka ba sai mun tsawaita akan sa ba Allah ta'ala da ya farlanta da yace ya allazina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ko dan da kuka yi imani an farlanta muku yin azumi kamar yadda aka farlanta mu wanda suka gabace ku domin in kun yi za ku samu tsoron Allah la'alla anan tabbatarwa take ba shakka ba to al-ahammu shay da zamu dauka akan azumi shine takwa takwa samun tsoron Allah kuma ko yanzu a zuciyarka kana jin sauran farfashin imanin Ramadana bai lalace ba haka ne ko kana jin wannan dausayin a cikin ranka kuma samun wannan shine sinadarin zuwa aljanna saboda Allah ta'ala ya faɗa cewa ya sanya aljanna ga masu jin tsoron sa ne tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada sai ya ce mene wal aqibatu lil muttaqin karshen nasara samun cirabauta yana ga masu jin tsoron Allah ne Allah ka samu daga cikin su kuma sannan azumi mun sani kariya ne daga saban Allah kariya ne daga saban Allah ina ganin azumi ba sai mun tsawaita a kansa ba sai mu dauki na biyar shine wanne alhajj ko aikin haji ga wanda Allah ya bashi iko wannan Allah ta'ala ya farlanta shi a cikin ibada wanda yake kunsa hatta da umara a cikin rayuwar musulmi idan Allah ta'ala ya ba mutum iko ana son bayan aikin haji kuma yayi mene asalin wato umara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ku yawaita yin umara bayan umara idan kun samu iko saboda dalili guda biyu yace yanfiya ne haji da umara tabi'ul hajj wal umara ku rinka yawan yin aikin haji kun samu dama ku rinka yawan yin umara idan kun samu dama فإنهما دومون وأن أبوبوا بيو أيكن حجي دا عمرا ينفيان الذنوب والفقر سنة قوري بمتن ذنوبي كما سنة قوري تلوشي أنغاني كو سنة قوري ذنوبي كما سنة قوري تلوشي وقوان دا الله يباشي إيكو بالي في بني إدن ياسامو يين حكدر دوم الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حكي نينا الله أكم متاني ziyarci dakin sa ga wanda Allah ya bashi iko sannan hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi masu yawan gaske wanda yake kwadaitar da al'umman sa akan su yi aikin haji kuma ya kwadaitar da su akan wannan da'a mai girma saboda aikin haji kam duk wanda yaje shi ya san ya leka lahira ya dan dawo kun fahimci wa gana duk wanda ya aikin haji ya sani ya dan je boda ka dan ya gaya lahira take losi an kwanaki ya dawo saboda nan ne za kin kana neman ka gane inda cewa yau malatuni nafsun an nafsin shay'a wata rai bata iya amfanan wata rai din to sai an ji aikin haji za ka gani leda wannan ka rike mu wani leda ba za ka ga fitina ce rigar jikinka sai ka ji inda hali ka cire ta ka tafi tsarara tai ma nauyi saboda gajiya a koro ku kaman awaki haka zaka ga musamman ka je Muzdalifa za ka kwana a Muzdalifa kwali wannan na bola da zaka samu ka sa kanka akai gata ne wallahi duk wanda ka ganshi da kwali ko tabarma a filin Muzdalifa to wannan kan ba karam ba sarake bane kasa ne tantagariya haka zaka yi budu ka kwanta a kasa kuma kana tashi da safi Allah ya ce ayi gaba ba mota ko mota ɗaya in ka ga mota ta marasa lafiya ne na daukan wanda suka fadi amma ka za ka yi tafiyan kilomita kaza ka ji kafarka kamar za ta tsinke duk wanda za ka ce taimake ni shi ma halin da yake ciki kenan wallahi sai ka yi tafiyan minti 10-15 ga mutum a gefenka kuna tafiya ko uffan ka kasa ce mishi kawai kwararraf ko wani jan takalmi kafin a je ka ci slippers kaga wannan abu yana burgewa kwarai da gaske za ka wallahi sai ka taka shugaban kasa ka wuce baka san shi bane shugaban kasa sai ka taka shi ka wuce baka ya ma san da kai ko magana baka iya ma mutum in ka dawo shi yasa san da za a dawo maka zaka ga kowa kusan bai da karfi kafafuwanka duk sun sage gaba daya in an ce kai gudu an baka aiki kaga wannan kiyama ce ko ba haka bane Allah zai koro mutane a haka duk haka za a taso kuma ga kuna duka fararen kaya ne a jikinku maza kowa gashi nan fari fat lillikafani ne a jikin mutane aljihu wannan da zaka sa kuɗi baka da shi aljihu babu a tsafin da kake ba kuma yanda ka isa ko kai dan waye haka za kai in dai aljanna kake nema to kaga tana ƙara imani kwarai da gaske kuma duk wanda yaje ya dawo ya kamata ya ƙara jin tsoron Allah yanzu duk ka gama wannan abin tsaf an baka guzuri ka je ai ta siyayyan kaya ai ta siyayya sai an zo awo a ce kayan ka ya wuce ai jifa wani ma tun kuɗa jakarka za a yi ta fado a ce je ka rage su mala ka zo da zunubai eh su ne haka za a yi ta awo kaga wata ta je ta gama lodo kai haka za ta yanka jakanta dole ta zara wani abu tana kallo duk tsadan shi nan za ta jefar da shi dole ta tafi in ko ba za ta jefar ba to ba za ta gida ba ka gama karamin abu bane ka zo wurin da kana neman inda zaka sa kafadanka kawai a ƙasa ka ji kafadanka a ƙasa nema kake babu ga zafin rana to wannan kaga idan Allah ta'ala ya nuna wannan yana nuna cewa ai tanaji domin fuskantar shi a ranar alkiyama Allah ta'ala ya taimake mu kuma ya bamu jin tsoronsa a fili da boye to wannan abu ne wanda yake ciki mun ga sai mu takaita kansa shine na biyar ko to mu dauki ar-rukn ath-thalith a takaice ar-rukn ath-thalith mala yace shine arkanul iman rukunai na imani haka ne ko yace wa hiya sittatun guda shida ne an tu'mina billahi shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da jakadunsa sune manzanni wa bil yawmil akhir sannan mutun yi imani da rana ta karshe wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi sannan kuma mutun yi imani da qaddara khairihi ai mai dadin sa wa sharrihi da mai dacin sa wadannan kagan sa takeice a tsuke amma duk wanda kuka gani a aljanna to waɗannan abubuwan ba ɗayan su da ya samu matsala haka duk wanda kaga bai shiga aljanna ba to ya samu matsala a waɗannan dukkan su ko wasu bangaren su ina fata mun fahimci wannan wannan imani mafi daraja da ake neman duk mutum yayi wanda kuma sanadiyan sa ne Allah ta'ala ke ba mutum aljanna ya kunshi waɗannan duk abubuwa da malam ya kawo mana a cikin waɗannan mu dauke su a takeice a gurguje dan mun sha yin karatu akan su wannan musamman a ranakun juma'a da ake majalisi ko na farkon su shine bene imani da Allah imani da Allah Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin yace ya kunshi abubuwa ne guda hudu duk da malamai suna tsayawa uku amma ya ƙara daya kuma ƙarin dayan kaman bayani ne ga sauran uku din na farko abinda muka sani a imani da Allah shine imani shi a rububiyyatihi yadda da Allah ne ke samar da halitta kuma shi ke juya al'amuran halitta wannan shine rububiyya a dunkule mun dunkule samar da halitta da gudanar da al'amuran halitta shine tauhidin rububiyya wannan tauhidin kuma shi bai da matsala har a wurin kafirai har waɗanda ba musulmi ba ba sa rikici akan cewa ba Allah ne samar da duniya Allah ne samar da duniya ba sa rikici akan wannan wala in sa'altakum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah da zaka tambaye su waya halicci sammai da ƙasa Allah subhanahu wataala ce za su ce maka Allah ne sannan sai na biyu in an ce tauhidir rububiyya shine annallahu huwal khaliqur raziqul mudabbir Allah shike halitta shike azurta halittar shike juyata me juyata ya samar da ita daga rashi tana karami ya raine ta sannan kuma ya kashe rai kuma ya sake raya ta an fahimci magana shine ma'ana al-mudabbir sannan sai kashi na biyu shine tauhidin uluhiyya kamar yadda muka sani tauhidin cancantar da Allah cancantar Allah da bauta shi kadai to wannan nan ne ake rikici saboda kristoci suna cewa akwai trinity ko suna cewa Allah da Allah ruhi Allah uba da sauransu wanda kuma Allah ya ce wala taqulu salasa intahu khairul lakum kada ku ce haka Allah yayi hani akai to wannan yana nuna cewa mutum na sai ya tabbatar da na farko tauhidin rububiyya sannan kuma ya tabbatar da na biyu tauhidul uluhiyya tabbatarwa Allah da bauta kuma shi kadai to sannan sai na ukun su shine mene tauhidul asma was sifat tauhidin sunayen Allah da kuma siffofinsa shi kuma abinda ake so da musulmi a nan shine ya yarda Allah madaukakin sarki yana da wasu sunaye kyawawa waɗannan sunayen kuma ba wani yake rada masa su ba duk iya magananka duk azancinka duk iliminka duk asalinka ko bakuraishe ne kai a cikin larabawa ba za ka kagan mu Allah sunan da bai sa mu kanshi ba dukkan su suna zuwa ne daga alqur'ani ko daga ingantaccen hadisi duk wani suna na Allah da ake sa masa yana zuwa ne daga alqur'ani ko hadisi mafi daraja mafi kololuwan suna wanda ya dauki dukkan sunayen gaba daya hadidiye su shine sunan Allahu an gane ko kalman sunan nan na Allahu ita ce mafi girman sunayen Allah gaba daya kuma duk wani suna na Allah madaukakin sarki wanda al-alim da sauransu duk suka zo dukkan su suna shiga karkashin wannan Allahu din shi yasa Allah ta'ala duk sanda zaka je zai kamba makansa da ita yake yi Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allahu alladhi rafa'a azaka ji duk da ita yake amfani sannan kuma yace qulidu allaha awidur rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna ku kiraye shi da suna Allah ma'ana al-ilah abun bauta awidur rahman ko ku kira shi da ar-rahman mai gamammiyar rahama ayyamma tad'u duk wanda kuka kira a cikin biyun nan daidai ne walahul asma'ul husna yana ma da wasu sunaye mafiya kyawu wanda su ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa Allah yana da suna 101 nawa kenan 99 inji bature ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahsaha duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye 99 dakhala aljanna ya riga shiga aljanna me ma'anan wanda ya kiyaye su ma'ana na farko ya haddace sa kirjin sa sai dai wannan kalandar da kuke yi ta aure wani lokaci za ka an yi kalandar sauka ko an yi kalandar aure ko wani abu kaga an ce sunan 99 names of Allah sunan Allah guda 99 galibi wanda kuke bugawa akwai rubabbu kusan guda 7 ko 8 a ciki wanda ba su tabbata suna ne na Allah ba idan kana so ka same su cirdin su Malam Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya kawo su a cikin wani littafi nasa ina ganin al-maslul a'la ko na amma kamar to wannan sunan littafin zan bincika muku Malam Uthaymeen ya kawo sunayen Allah ingantattun an bi an tantance da hadisai ingantattu da ayoyi da suka kawo waɗannan guda 101 din to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kiyaye su ya shiga aljanna ma'anan kiyaye su ya haddace su na biyu yayi aiki da abin da suka kunsa an gane ko aiki da abin da sunayen suka kunsa duk wanda yayi wannan to Allah ya masa alƙawarin yana da aljanna tauhidul asma was sifat wato yana magana ne akan aikace-aikacen Allah madaukakin sarki sannan kuma shi tauhidi ne wanda zaman lafiyar ka da babun wannan tauhidin ka shige shi da imani ba da kyale-kyale da kakale-kakale ba don in ka ce za ka yi zurfafa tunaninka na sai ka gano wani abu to za ka rikice ko dai mutum ya imauce ko mutum ya karyata Allah ina fata kun fahimta kamar misali ai daga cikin siffofinsa da sunayensa ne yace ar-rahmanu ala al-arsh istawa an gane Allah shine mai rahama wanda kuma ya daidaita akan al-arsh to yanzu in kace sai ka gano yaya Allah ya daidaita akan al-arsh dole zaka dai mauci saboda la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar baka isaka rizkin shi da gani ba domin mun karanta anan walmu'minuna yarawna rabbahum haqqan ko kun tana lamiya ne ko ha iya muka yi anan cewa mu'minai za su ga ubangijin su da gaske amma a ran alkiyama ibn taymiya dai ya fashin baki akan wannan muna ma da bidiyon wannan karatun kuwa tashi hankali ko mai mai tashi za a yi akwai bukata gaskiya akwai kamar ku na samu wani sharhin shi wallahi mai kyau takaitacce zan duba ya kamata a maimaita shi baiti mai dadi amma fa zamu haddan shi ko eh mana an mun zo in baiti kamar uku ko hudu zamu an hada shi ko amma ya kai gidan biki Allah sarki da haka ilimi ke ta samuwa ai ba komai ai fatan mu Allah ya amshi rayuwar mu mala'i ko ba haka bane eh Allah ya sa mu dace amma gaskiya ya kamata a maimaita shi lokaci za mu sama mishi littafi mai dadi ko wani mun yi shan wani sharhi muka yi a lokacin na Malam Fauzan ne kamar na Malam Fauzan ne ko to zan duba wanda nake da shi mu gani gaskiya an yi talhisin sa sosai zan gwama shi da wancan in ya ba mu abin da ke cikin wancan cikin sauki tunda shi bai da yawa sai mu dauke saboda yanayin lokaci ko insha Allah Allah ya taimake mu to a takaice asma'u tauhidul asma was sifat abinda ake so shine yarda kawai ka shige shi da imani kun fahimta kamar yanda Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama yayi zan dake ka a wurin nan kai mun shuru Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama wani mutum ya shigo ya ce masa ya Imam Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa Allah shine mai rahama kuma ya daidaita akan al-Arsh sai ce da shi kaifal istiwa yaya daidaiton yake shi da Imam Malik ya ce da shi al-istiwa ma'lum daidaito dai sananne ne tun da ya zo a cikin al-Qur'ani Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa ko wal kaif majhul yaya daidaita ba mu sani ba saboda ba wanda ya ji inda Allah din yake ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda sidratil muntaha ko a magaryan tukewa an je inda shi kanshi mala'ika Jibril da ya kai shi zai amso sallah ana zuwa sai ce to ni ma daga nan akai mun izinin ka in kara gaba don haka ina maka fatan alkhairi kun fahimci maganar
to ba wanda zai iya isa balle ya ce ga inda abun yake shi kuma mai gayya mai aikin bai fada ba dan haka da ya ce ya daidaita akan al'arshi mun yadda ya daidaita mene akan al'arshi sai ya ce wal imanu bihi wajibun yarda da daidaitan Allah akan al'arshi wajibi ne sannan sai na karshe ya ce mene was'alu anhu bid'a matsawa sai an maka bayani kai ta tambaya to ka zo da kirkira a cikin addini ka zo ka dora ma kanka abinda Allah bai dora maka ba sai ce ku fitar da wannan daga masallaci dan kar ya fitini mutane a imaninsu to sai wannan ya nuna cewa duk wanda zai zurfafa a ciki zai samu fitina a imaninsa an fahimci wannan maganar ko sannan a takaice wannan ka'idar ba Imam Malik ne ya fara fadanta ba malaminsa Abdulrahman Rabi'atul Ra'i malamin Imam Malik shi ya fara fadin wannan magana amma ta shahara ne a bakin Imam Malik saboda daukakar da Allah ya masa an fahimci wannan ko ta daukaka a baya ta shahara ne a bakin saboda daukakan da Allah madaukakin sarki ya ma Imam Malik Allah ya ji kansu da rahama da shi da malamin nasa baki daya abin da nake so in ce shine wannan ka'idar ta cewa al-istiwa ma'lum daidaito sananne ne ko imani da shi wajibi ne ya yake ba a sani ba tambaya akan sa bid'a ne wannan ka'ida ce a wurin malaman ahlus sunna wal jama'a cewa duk wani abu da ya shafi gaibu ana daura masa wannan formula din misali tambayan kabari an ce za a yi tambaya kabari kun ga anan as-su'al ma'lum tambaya sananne ya ce dan hadisi ya inganta sahih muslim za a yi tambaya kabari an gane ko wal kayf majhul ya maganar su yake masu tambayan ba mu sani ba amma mun tabbatar duk wanda ya mutu an tambaye shi indai ba mutuwar shahada yi ba ko ya mutu a daren juma'a waɗannan su hadisi sun zo suna nuna wanda ya mutuwar shahada ba a masa tambayar kabari haka wanda ya mutu a jiya da dare a daren jiya Allah ya yafe mishi ba za a tambaye shi ba mu ma Allah kai mana wannan gatar to saboda haka sannan al-iman bihi wajib cewa za a yi tambaya kabari dole mu yadda tunda ya zo a nan si ko sannan kuma matsawa sai kai ta tambaya ka kakalo ya ake yi to ya za a zaunar da mutum ne wanda ya hatsari fa ya zai yi faru da shi ai wasu konewa suke yi ba ma a sa su a kabarin to su ya aka ya za a yi musu tasu tambaya a ga mutum ya zo da bid'a ko to amma ko mutum ya maka wannan tambayar shi akwai amsar da zaka bashi ta warkar da wannan tambayar ta shi menene amsar yanda za a tambayi wanda ya kone ko ba a birne shi ba ai mai tambayar kabari bai da bambanci da yanda aka samar da shi daga rashi ai da bashi al'ata alal insani hilun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura shekara 100 baya dukan mu nan ba a ma san wani mai suna Umar zai zo ba ko wani mai suna Zaid ko Amr ko ba haka bane kila ma wadda ta haife shi ma ba a san suna ba a ma san dace za a haifi wata wadda za ta yi kaza ba ko ba haka ba to kaga idan har da babu kai aka safar da kai daga rashi to yanda aka yi aka safar da mutum daga rashin nan haka za a yi masa wancan tambayan koda ba a rufe shi ba in dai ka yadda an yi halitta to dole ka yadda za a yi wancan kuma jama'a an fahimci wannan ko na ga mun nan tsawaita a nan amma dai a takaice mun sami abin da ya shafi a imani da Allah din malam Usaimin na hudun da ya kara wanda na faɗa muku a baya shine yadda da samuwar Allah din da akwai pagans ai wanda suke cewa komai ya faru ne by nature kawai komai shi ya kanshi dan walakanci ma suka cewa asalin mutum daga buri ne sai developing su ne dai buran kira da tawal khanazin haka Allah ya faɗa amma mu wallahi mu ba burai bane ko ba haka bane mu ne wala karkar ramna bani adama wa hamallahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin min khalaqna tafdila duk waɗannan mu muna ta amma su sun zabi wurin to dama a cikin su suke rayuwa wannan yayi daidai da su ko ba haka bane irin su Charles Darwin duk shirman da suke tai kenan abin kasa mutum ya tara gashi kusan mita uku a kan shi wai sunan professor amma bai taba ma Allah sujada ba kaga za a ci bugu Allah ya kiyaye kyauta ka ce lokaci to juya lokacin da ya dan mana 11:30